بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم بقي دورة رمضان هجرة منظور صلى الله عليه وسلم تبدأ تاريخه دا 40 دا بقي وانا يأيدي دا biyu ga wata 24 ga watan Februari shekara ta 2026 miladiya muna cikin tafsiri na suratul anbiya yau zamu tashi aya ta 6
a'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaytanir rajim من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون
كافون أفارا حسرا أكو ينتمبيوي لكتك ينتمبيوي لكتك ينتمبيوي wannan tambaya yana cewa Allah ya tsara wa malam juriya da sabaki yaya hukuncin wawaita kalmar sayyidina ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yaya za a alakanta shi da hadisin as-sayyidu huwa Allah wato yana tambaya ne cewa yaya hukuncin mutum ya ringa sakin kalman sayyidina ga annabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaya hukuncin wawaita wannan kalma ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to idan an ce ya halatta yaya za a alakanta shi da hadisin da ke cewa as-sayyidu huwa Allah to amsa anan wajen wato tabbas akwai hadisai ingantattu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wawaita wannan kalma sayyidina ga kanshi shi da kanshi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi amfani da kalman sayyidina ga kanshi bi ma'ana shugaban mu idan muka duba cikin sahihul bukhari da muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ana sayyidun nas yawm al-qiyama ni ne shugaban mutane ranar al-qiyama a tadaruna mimma zaka shin kun san dalilin da ya faru kun san me yasa haka ya faru sannan sai annabi ya ambaci hadisin nan mai tsawo hadisin ceto al-muhim dai manzon Allah yayi amfani da kalman sayyidun nas ana sayyidun nasi yawm al-qiyama ni ne shugaban mutane ranar alkiyama kenan zahirin wannan hadisi ya halatta a wawaita kalmar sayyid ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma a cikin hadisin ceto har ila yau manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ana sayyidun nas yawm alkiyama wala fakhr ni ne shugaban mutane ranar alkiyama ba da alfahari ba bi ma'ana ba wai na faɗa ba ne saboda alfahari na faɗa ne saboda ya zama to dole in faɗa domin isar da sako zuwa ga al'umma ana sayyidun nasi yawm al-qiyama wala fakhr ni ne shugaban mutane ranar tashin kiyama ba alfahari ba fa ma dunahu tasa liwadi yawm al-qiyama wato adam fa ma dunahu tun daga annabi Adam da kuma annabawan da suka biyo bayansa da waɗanda ke ƙasa da shi suna karkashin tuta ta gobe kiyama inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To kaga wannan hadisi ko wannan hadisai guda biyu ko nan muka tsaya manzon Allah da bakinsa mai albarka ya tabbatar da cewa ya halatta ai amfani da kalmar sayyiduna. To malaman tauhidi sun ce wato shi kalmar sayyid ya kaskashi biyu, akwai asiyada mutlaka akwai asiyada muqayyada. Ita asiyada mutlaka ta tabbata ga Allah, Allah kada yake kiran shi as-sayyid kawai ayi shiru, an gane ko? Ita siyada muqayyada shugabanci wanda yake an kayyade shi da wani abu, kama ce shugaban bawa, shugaban wannan gidan ko shugaban ƙasa. Kaga ana wajen shugabancin nan an kayyade shi da wani abu, ba a bar shugabanci kawai a ce shugaba haka nan kadai ba, an gane ko? Allah ta'ala shi ne shugaba. In an ce shugaba aka sake shi mutlak, to shugabanci ne na gaba daya. Allah as-sayyid ne mutlak, Allah yana da shugabanci siyada mutlaka ta kowane bangare duniya da lahira. Allah shine shugaban kowa, shine shugaban komai. Amma shugabanci muqayyada as-siyada al-muqayyada shine shugabanci wanda yake mai iyaka. Kowane mutum a duniyar nan shugabancin yana da iyaka. Shugaban kasar Najeriya yana da iko ne kawai akan Najeriya. Kaga irin wannan shugabanci as-siyada ce al-muqayyada, an gane wannan ko? Shugaban kasar Saudiya yana da iko ne akan Saudiya kawai, shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai abin da yake da iko akan shi, akwai abin da ba shi da iko akan shi. To kaga shugabancin manzon Allah as-siyada ce al-muqayyada, shugabanci ne mai iyaka, amma shugabanci na Allah ba. As-siyada al-mutlaqa shugabancin Allah ba ta da iyaka. To shi ya sanya yana daga cikin sunayen Allah as-sayyid. As-sayyid huwa Allah. Wata rana wasu daga cikin sahabbai suna yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, suna ce mai anta sayyiduna wa anta afdaluna wa anta khairuna kaza, suna cewa kai ne shugabanmu, kai ne biyayyenmu, kai ne mafi alkhairin mu. Sai annabi ya ce as-sayyid huwa Allah, an gane? Wato shugaba mai shugabanci na gaba daya ta kowane bangare, wanda ba shi da nakasu ta kowane bangare shine Allah. Shugabancin Allah ya game ko ina, ya game kowane irin abu, an gane wannan ko? To kaga wannan annabi da yace ana sayyidun nas, kaga annabi ya bada iyaka, ni shugaban mutane ne, ni shugaban mutane ne. Shugabancin manzon Allah na da iyaka gurgurdan abin da Allah ya bashi, amma shugabancin Allah bai da iyaka, an gane wannan ko? To wannan kenan. To shin ganin annabi a cikin bacci yana tabbata a farke? Idan mutum ya ga annabi a cikin bacci, shin dole ne zai ga annabi a farke? Shi ne tambaya. Domin ana samun wasu suna cewa sun ga annabi ya kawo musu ziyara, har ma sun ci abinci tare da shi, yanzu ya bar nan wajen, da ka zo da wuri da ka gan shi. Shin dama ana ganin manzon Allah baro-baro kamar sufaye suna da fahimta, musamman sufaye kamar yan Tijaniya suna da fahimtar cewa ana ganin annabi baro-baro. Idan kun karanta littafin Jawahirul Ma'ani za ku ga inda Shehu Tijani ke maganan manzon Allah ya zo mai ya kazata lamana man, ya zo masa a farke ba wai bacci ba, ya wato ya ga annabi baro-baro, annabi ya kawo mai ziyara. To shin wannan fahimta nasu ya dace da sunna, ko kuma wannan fahimta yana bukatan karin bayani? To wato masu ganin cewa ana ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sukan dogara da wannan hadisi shine hadisin da manzon tsira sallallahu alaihi wasallam ke cewa man ra'ani fil mana fa adra'ani haqqan fa inna shaytana la yatamassalu bi duk wanda ya ganda a cikin bacci haqiqa ya ganni tabbas tabbas ya gani fa inna shaytana la yatamassalu bi domin lalle shaytan baya kama da ni an gane akwai wasu riwayoyi wa man ra'ani fil mana fa sayrani fil yaqaza fa inna shaytana la yatamassalu bi duk mutumin da ya ganni a cikin bacci da sanni zai ganni a farke domin shaytan baya yin kama da ni an gane wannan ko to sai suka kafa hujja da wannan akan cewa ana ganin manzon Allah baro baro kai bayan ma ganin manzon Allah baro baro manzon Allah ma yana iya zuwa wajen wani babban malami ko wani babban shehi ko wani babban gausu ya zo ya ba shi wasu wani wuri ko ya ba shi wasu azkar ko wasu talatoci wanda ba a ba wani mutum ba misali to wannan hadisin za mu ɗauke shi ne da irin fahimtar su ko yana da fahimta wanda yake banda wannan to tunatarwa na farko shi ne kada mu manta wanda aka ba saƙo aka turo shi zuwa ga al'umma shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala shi ya ba saƙo ya turo shi zuwa ga al'umma ko manzon Allah shi kadai ne zai iya mana bayanin addini yanda Allah ya saƙo shi idan manzon Allah ya yi magana za mu iya rantsewa cewa maganar nan babu kuskure a cikinsa amma idan wani malami ya yi magana duk iliminsa za a iya samun tuba-tubai da yawa a cikinsa an gani babu wani mutum duk iliminsa wanda baya kuskure babu wani mutum duk iliminsa wanda ba nakasashe ba kamar yadda wani mawaki ke faɗa idza tafaffata umuran nan lam tulfi imra'an hazal kamala faktafa hasha rasulullahi sayyidul wara idan ka binciki al'amuran mutane gaba daya ba za ka taba samun mutanen da suka tattaro kamala ba suka zama tocika kuma gaba daya wanda babu na kansu an gani ba za ka samu mutumin da ya tattaro kamala ba kuma ya cika ce hasha rasulullahi sayyidul wara sai dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shugaban talikai kad haza wallahi kamala fartafa haqiqa ya tattaro kamala wallahi kuma ya isa kuma ya cika hasha rasulullahi kal hazal ula sai dai manzon Allah ya tattaro daukaka waktamala akhlaquhu wa fartafa kuma dabi'un su sun kammala dabi'un manzon Allah sun kammala kuma haqiqa ya tsarkaka sallallahu alaihi wasallam yanzu da duk wani malami a duniyar nan da ya gaya ma cewa yana ganin manzon Allah a farke ka ce wannan magana ba gaskiya bane dalili ta ina muke fahimtar addini muna fahimtar addini ne daga wajen Allah ta'ala sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam idan wani mutum ya zo da wani fahimta sai fahimtar nan ya zama ba daga wajen manzon Allah aka samu shi ba sannan ba daga wajen ɗaliban da suka zauna da manzon Allah shekara 23 ba wani mutum ne wanda ya zo karni na 7 bayan annabi ya bar duniya ya zo ya faɗi wani irin fassara wanda fassara nan ya yi karo da na sahabbai ya yi karo da na tabi'ai yaya za a saurare shi a'a to nan da manzon Allah ya ce duk wanda ya ganni a cikin bacci zai ganni tabbas shaytan baya kama da ni an gane wannan ko to kenan duk wanda ya ga annabi a cikin bacci zai gan shi a farke ake nufi a'a manzo Allah yana nufin duk wanda ya gani a cikin bacci to ni ya gani abinda ya gani a cikin baccin nan ni ne ba wani bane ba ana nufin wai zai ga manzon Allah a nan duniya ba babu inda manzon Allah yake duk wanda ya gani a cikin bacci haqiqa in ya farka zai gani a duniya akwai hadisin da manzon Allah ya faɗa ka a'a duk wanda ya gani a cikin bacci da sanni zai gani tabbas domin shaytan baya kama da ni ko kuma kai fa qadar ani haqqan haqiqa ni ya gani domin shedan baya kama da ni an gano wannan ko to shine malamai suka ce idan mutum ya ga manzon Allah a cikin mabarki kafin ya tabbatar cewa manzon Allah ya gani akwai ma'auni ma'auni shine dama can ya san manzon Allah din ya san manzon Allah din da ya gani inda ya san manzon Allah din sai kuma gashi ya gan shi to shi ya gani amma dama bai taba ganin shi ba tsakanin shi da manzon Allah akwai shekara 1400 da wani abu to idan ya ga wani mutum a cikin bacci sai wannan mutum ya ce shi manzon Allah ne to shin manzon Allah ya gani hakika shi ne tambaya to kaga ba shi da tabbas cewa manzon Allah ya gani amma annabi ya ce duk wanda ya gani ni ya gani to idan kaga wani mutum ya ce shi manzon Allah ne ba kaga wani mutum a cikin bacci sai mutum ya ce ma ni manzon Allah ne shin annabi ya ce ma duk mutumin da ya ce ni manzon Allah ne to ni ne haka yace duk wanda ya ce ma ni manzon Allah ne to ni ne haka yace me yace duk wanda ya gani kenan ya san annabi sai ya gan shi to in ya gan shi lalle shi ya gani an gane wannan ko to in ko bai taba ganin annabi ba tsakanin shi da manzon Allah akwai karnoni masu yawa sai mu tambaye shi ka karanci hadisan manzon Allah da kyau ka san sifofin manzon Allah ka karanci ash-shama'ilul muhammadiyya ka karanta hadisai ingantattu da suka nuna mana ga irin sifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan mutum dalibin ilimi ne ko malami ne wanda ya karanci sifofin manzon Allah da ya karanta sifofin manzon Allah da kyau ya san annabi yana da wushiriya idan yana magana haske yana fitowa daga wushiriyarsa sannan manzon Allah yana da furfura amma kuma furfuran nan ba su da yawa a cikin geminsa furfuran manzon Allah ba su wuce kwaya 10 ba ko 11 su ke nan har yabar duniya ina ba san gane wannan to kaga a nan wajen ka yi mafarki annabi yana da ka karanta a cikin sahih bukhari ko a cikin littattafan hadisi ingantattu cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da furfura wanda ba su wuce kwara 10 ba a cikin jeminsa sannan kuma ka karanta maganar wushiriyarsa ka karanci irin nau'in hanci na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka karanci yanda yake tafiya ka karanci irin tsawonsa sai kaga a cikin bacci mabarki sai kaga wani mutum da furfura ta ko'ina sai ce ma shi manzon Allah ne ya yi furfura ta ko'ina shin annabi ka gani kaga wani mutum yana magana sai dan bude baki dan yi murmushi ba shi da wushiriya shin annabi ka gani kaga wani mutum wato hancin shi ba irin hancin malaraba ba hancin shi irin hanci ne budadde da abin da ya kama da wannan sai ya ce ma ni manzon Allah ne zaka yarda a takaice idan ya ce ma ni manzon Allah ne sai ka duba abin da ka karanta na sifofin manzon Allah a cikin hadisi idan ka duba abin da ka karanta sai yayi daidai da abin da ka karanta cikin hadisai ingantattu yayi daidai da abin da ka karanta a cikin littafin ash-shifa na qadi iyad an gane ko to annan wajen suka ce lalle manzon Allah da gani annabi ya baka wani ka'ida yace fa inna shaytan la yatamasalu bi domin shaytan bai kama da ni shaytan bai kama da wa kenan shaytan ba zai iya daukan wani siffa daga cikin siffar manzon Allah ba shaytan in zai bayyana gare ka zai zo ba wushiriya in zai bayyana gare ka gemun shi ba zai zama to kwara 10 bane kawai masu furfura ko 11 in zai zo in ma ya zama to gaba ɗaya bai da furfura ko ya zama to furfura ya rufe mishi fuska ko furfura na da yawa fiye da ainihin bakin gashi domin shaytan ba zai yi kama da annabi ba amma shaytan na iya da'awar shi annabi ne idan shaytan yayi da'awar shi annabi ne to anan sai ka kama shi da abinda manzo Allah yace fa inna shaytana la yatamasalu bi lalle shaytan baya kama da ni ku fahimci wannan ai to kenan da wannan kenan in dai mutum yace ma ya ga annabi ka duba ma dalibin ilimi ne ko jahili akwai sanda naga wata yarinya an nuna ta a jarida yarinyar nan ta sa gyale gyalallan iya kirci ta sa gyale iya kirci ga ta nan ka ga yanayinta ba ta mai kama da ɗaliban ilimi ba tana rantsuwa billahi lazi ta ga annabi to kaga in an bar al'amarin ganin annabi a hannun kowane kwaci kwarar to kowane mutum dai zai ringa da awon ganin annabi ina fatan gane wannan to wannan kenan idan mutum ya ga annabi a cikin mafarki da irin siffar da ya karanta a littattafai tabbas annabi ne ya gani shedan baya kama da annabi to hadisin da ake cewa wanda ya ga annabi a cikin bacci da sannu zai gan shi a farke fa duk wanda ya ga annabi a farki a mafarki a bacci da sannu zai gan shi a farke me ake nufi ana nufin in ka gan shi a cikin bacci nan gaba annabi zai zo gidanka ko zaka zo kana sallah a masallaci unguwan ku kawai ga annabi ya zo zai sallah haka ake nufi ba haka ake nufi ba idan ka ce haka ake nufi idan manzon Allah ya kawo ma ziyara to yanzu kai ka zama mai kenan ne ka zama sahabi dan Najeriya da shi manzon Allah har ya kawo ma ziyara dama wane ne sahabi mallakiyar nabiyya sallallahu alaihi wasallam muminan bihi wa mata ala zalik sahabi shine wanda ya hadu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana mai imani da shi sannan ya mutu akan mai akan haka to sai ga wani babban shehi yana gida yana cin abinci sai ga manzon Allah ya kawo ziyara shikenan shehi ya tashi yanzu daga dan Najeriya ya koma sahabi ina fata gane wannan dama ana samun dan sahabi ana samun sahabi dan Najeriya ana samun sahabi a cikin karni na nawa karni na wajen 15 a samu sahabi dama zai yiwu manzon Allah ya bayyana a wannan zamani ga mutane to wasu mutane suka yi amfani da wannan daman cewa manzon Allah yana bayyana domin su samu daman buɗe kofar wahayi idan an yadda annabi na bayyana to annabi yana bayar da wasu abubuwa na shari'a kila manzon Allah ya manta ne da wani sako wanda bai isar ba wa iyyazu billah daga baya sai ya tuna ab sai ya yi sauri ya kai ma wani shehi ziyara ya isar mai da wannan sako din saka wannan magana yana da matsakar hatsari kuma daga cikin hatsarinsa jama'a idan an yadda annabi yana zuwa ya kawo ziyara duk wani hadisi da mutum ya gani an ce wannan hadisi munkaɗe wannan hadisi an yanke shi daga waje kaza wane bai hadu da wane ba da ce wane da ya ce kala rasulullahi bai hadu da manzon Allah ba wani zai ce ka san ko manzon Allah ya same shi a gida ai manzon Allah ko da bayan ya rasu ma ai yana iya dawowa daga baya kai ziyara ga mutum duk da cewa tsakanin shi da manzon Allah akwai shekara 300 ko tsakanin shi da manzon Allah akwai shekara 700 to ai manzon Allah ko da bayan ya rasu yana kai ziyara zuwa ga manyan malamai tunda har ya gaya ma annabi ya ce to maganar manzon Allah ne hadisi ne manzon Allah bayan ya rasu ne ya taso daga kabarinsa mai albarka ya kai ziyara zuwa ga shehinmu ya gaya masa shin musulunci bai rushe ba me ya rage ga musulunci za a mai da musulunci abun wasa to waɗannan mutane masu cewa annabi yana zuwa dinnan abinda suke so su mai da musulunci ana iya samun mutumin da yake tsakanin shi da manzon Allah shekara 1000 ne amma kuma zai ce ma annabi ya ce kuma za a ce tabbas annabi ya ce annabi ya same shi har gida ya gaya masa an gane wannan ko saboda haka wannan fahimta bai yi daidai da fahimtar sahabbai ba an gane wannan waɗanda suka rayu tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabban da suka rayu tare da manzon Allah shin mun taɓa jin sun faɗi wannan magana abin da ya sa na ce muku wannan ai sahabbai bayan annabi ya rasu sun samu rashin jituwa ko an samu matsala tsakanin abubakar radiyallahu anhu da fatima game da gonan fadar ko inda ita fatima radiyallahu anha ta ce tana da gadon mahaifinta shi kuma abubakar ya ce annabawa ba a gadonsu abinda suka bari sadaka ne annabawa ba a gadansu abinda suka bari sadaka ne aka samu tattaunawa mai tsawo tsakanin fatima da Abu Bakar to kaga a lokacin da aka samu wannan kawai tunda ana cikin wannan jayayya cikin sauki sai ayi cikin sauki sai manzon Allah tiyayyen halitta sai ya bayyana sai ya ce Fatima diyata wacce ba ni da wacce nake so kamar ta a duniya gaba daya ya kai Abu Bakar As-Siddiq wanda ba ni da aboki a duniya da nake so kamar shi wannan jayayya ku daina ta annabawa ba a gadin su ko annabawa ana gadin su yanzu akwai wanda zai kara jayayya to sai ya zamanto an samu jayayya tsakanin Fatima da Abu Bakar manzon Allah bai bayyana ba to tunda har bai bayyana ga Fatima ba radiyallahu anha bai bayyana ga Abu Bakar ba wanda waɗannan mutane manya-manyan mutane ne masu daraja kwarai da gaskiya cikin al'umma Fatima ita ce shugaban matan aljanna gaba daya shi kuma Abu Bakar shine shugaban sahabbai gaba daya to tunda har manzon Allah bai bayyana ga wannan ba to ga wane ne manzon Allah zai bayyana kun wani abu ya faru ta ba ta gani sannan an samu an yaki tsakanin sahabbai bangaren su Aisha da Talha da Zubair da bangaren Ali bin Abi Talib bangaren su Ali bin Abi Talib da bangaren Muawiya an yaki Jamal an yaki Siffin wannan yaki an yi ne don rashin fahimta shedan ya shiga tsakani aka samu wannan yaki an zubar da jini shin da manzon Allah yana bayyana a duniya shin yaya da wanda ya fi cancanta ya bayyana gare su dan ya raba gargama su ne wa sabon manzon Allah sai ya zamanto an yi wannan yaki an zubar da jini har ma an ce mu kama bakin mu daga abin da ya faru tsakanin su amma manzon Allah bai bayyana ba an gani sannan zamanin tabi'ai bayan sahabbai sun tafi ba su gaya mana annabi yana kai musu ziyara ba haka nan zamanin tabi'i tabi'i ba su gaya mana ba haka nan bayan su to wane ne zai zo bayan karni na bakwai ko takwas ya zo ya ce wai manzon Allah yana kai mai ziyara mu saurare shi zai yi to saboda haka masu wannan fahimta sun fahimci musulunci ba akan fahimtar magabata ba ba mu taba jin wani magabaci da ya faɗi wannan magana ba an gane wannan ko to saboda kaga wannan kenan wannan fahimta ba daidai bane sannan manzon Allah ya rasu idan manzon Allah ya rasu idan mutum ya riga ya rasu ko wane ne ya riga ya rasu ba zai ƙara dawowa ba a ka'ida duk wanda ya rasu aka binne shi a kabari zai ƙara dawowa ba aqidar musulunci bane ka yarda cewa mutum zai mutu a nan wajen a ƙara ganin shi a wani waje aqidar maguzawa ne in ka ji mutum ya ce ai wane ya rasu a nan Kaduna wata ran da na je Nijar sai na gan shi ya yi aure har da 'ya'ya wai da na gan shi sai na ce wane kai ne wai ina cewa wane kai ne da ya gana gano shi kawai sai ya ɓace to duk irin wannan magana shaci faɗi ne tatsuniya ne kawai idan mutum ya riga ya rasu shi kenan kamar yadda Alƙur'ani ke ce mana summa innakum ba'da zalika lamayitun summa innakum yawmal qiyama tub'asun sannan lalle ku bayan haka za ku mutu summa innakum yawmal qiyama tub'asun sannan daga baya ku din nan ran tashin kiyama za a tashe ku kaga daga mutuwa sai me sai tashi summa innakum ba'da zalika lamayitun sannan lalle ku bayan wannan rayuwa duk za ku mutu summa innakum yawmal qiyama tub'asun sannan lalle ku ran tashin kiyama za a tashe ku kaga ba a ce in kun mutu za ku fara dawowa duniya sannan ku yi kaza ba a'a in kun mutu yanzu tashin kiyama za a tashe ku da kuma inda Allah yake magana da fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa sallam innaka mayitun wa innahum mayitun thumma innakum yawmal qiyamati inda rabbikum tahtasimun lalle kai mai mutuwa ne ya rasulullah wa innahum mayitun sannan su ma sauran mutane masu mutuwa ne su ma thumma innakum yawmal qiyama inda rabbikum tahtasimun sannan lalle ku ranar tashin kiyama a wajen ubangijin ku za ku yi ta husuma ashe ba maganar wai mutum ya ƙara dawowa duniya bayan ya mutu da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ana awwalu man tashaqqa anhu al-ard yawm al-qiyama ni ne farkon wanda ƙasa ke tsagewa a gare shi ran tashin kiyama kenan bayan ya riga ya rasu shine farkon wanda ƙasa zai tsage gare shi ba wai in ya rasu zai ƙara dawowa ya ta dawowa ba yanzu a cewar waɗannan mutane manzo Allah zai ta dawo ya koma ya dawo ya koma ya dawo a ina aka samu wannan babu shi to wannan magana da na faɗa shine fatawa na malaman sunna ga baki daya babu sabani tsakanin malaman salafiyya kan wannan matsala cewa manzon Allah ya riga ya rasu kabarin shi yana Makka kuma babu wani nassi na Qur'ani ko hadisi da ya nuna mana zai tashi to hadisin da ke cewa wanda ya ganna a cikin bacci da sanin zai gani yana nufin da sanin zai ga annaba a duniya a ina ne yace da sanin zai ganna a duniya babu mai son ƙarin bayani na ƙaryata wannan fahimta ya je ya duba cikin Fathul Bari karkashin wannan hadisi an gane wannan ko Allahu a'lam to sannan saboda lokaci ya dan ja akwai tambayoyi sannan kuma ga dan rubutun da nayi dangane da abin da ya faru rannan dan gaskiya abin da ya faru rannan ya daga min hankali kwarai da gaske nace assalamu alaikum ina ci gaba da kalubalantar masu cewa na kai ƙara wajen hakimi domin a hana malamin su tafsiri ko karatu su fito su kawo dalili ko kuma inuwan Allah ya tabbata ga makaryaci su fito su kawo dalili ko inuwan Allah ya tabbata ga makaryaci su fito su kawo dalili ko inuwan Allah ya tabbata ga makaryaci su fito su kawo dalili ko kuma su tabbata makaryata masharranta azzalumai wani mawaki yana cewa lihilatun fi mayyinin mu walaysa fil kadhib hila man kana yaqulu ma yaqulu fa hilati fihi qalila ina da dabara ga mutumin da yake annabimanci magulmaci ina da dabara akan shi amma walaysa fil kadhib hila baka da dabara ga makaryaci man kana yaqulu ma yaqulu duk mutumin da yake kirkiran duk abin da yake faɗa fa hilati fihi qalila dabara ta a gare shi kadan ne mutumin da zai zauna kawai ya hana kanshi bacci ya kirkiro abu ya jingina maka ya zaka yi da shi bayan da zaka yi da shi sai dai ka bar shi da Allah to ire-iren waɗannan karairayi wallahi suna nan da yawa da mutum zaka wani kawai ya zauna kawai ya shirya ya jingina wa malam ya haya a zauna a zaga a zaga a ci naman a ci naman an gane to kaga irin wannan kaga ɗaliban ilimi wasu na kiran kansu wasu ma suna kiran kansu salafiyya kawai za a zauna ne kaga gungu na mutane sai a mulmulo wani ƙarya a wurga wani ma sai ya rantsi kuma billahi lazi mafi yawan abubuwan da suke jingina gare ni ƙarya ne an gane wannan ko saboda haka zan ci gaba da jiran ku har ƙarshen Ramadan ku tattaro hujjojinku an gane wannan ko masu jifana da wannan magana suna so ne su bata mini suna domin suna so a tausaya wa malaminsu a fahimta na suna so ne a tausaya wa malaminsu ni kuma a tsare ni a rinka cewa Allah sarki an sa malamin mu gaba ana hasada da shi malam wani an sa malamin mu gaba yana hasada da shi yana bakin ciki da shi to in ya tabbata na ƙara maimaitawa in ya tabbata a ƙure ni a tsade ni saboda a tabbatar da cewa lallai hasada nake yi an gane sai zama hasada ne da hujja ba hasada wanda yake an kirkiro shi ba wato babban burinsu shine su tallata nasu gwanin ta kowane hali ko ta ƙarya ne su daga nasu su wulakanta duk wani malami wanda ba nasu ba wallahi waɗannan mutane duk sunnanka in ba malaminsu ba ne wallahi baka da daraja suna iya ma kowane irin ƙarya ne suna iya ma kowane irin wulakanci domin su daga nasu malamin an gane kuma duk mutumin kirki kuma malami ko bai karantar da kai harafi ɗaya ba in malamin sunna ne ya kamata a ce tsakaninka da shi akwai mutunci wannan shine nasihan da nake ga dalibai na koda yaushe malami in malamin sunna ne ina maimaitawa a majalisi na ba sai malamin da ya karatu a waje na ba in dai malami yana karantar da sunna malamin salafiyya ne wajibi ne a gare ku mutunta shi kuma lalle ku je ku yi karatu a wajen shi ku fa'idantu da shi ni ba na kore kowa daga zuwa wajen wani malami kuma na ƙara faɗin wannan ne a fili in ina yi ɗalibai na ƙaryata ne gani ga ɗalibai suna kallo idan na taɓa ce ma wani ɗalibi kada ku je wajen malam wani kuna kallo na ai malam ya faɗa kuma a shari ba haka ba ne ai gani ga ni al'amari yana da nake a fili yake a gani ba za ka taba gani ba kai ta bincike cewa ga inda malam yaya yake kakka je wajen malam wani ka san ko da malam yaya mahassadi ne da malam yaya yana da wannan zai yi ta kokari ne a ce shi kadai ne malami an gane wannan ko to ba dabi'a na bane duk dalibin da ya karatu a waje na zai rantsa muku akan wannan an gane wannan ko saka babban burin su shine ku tallata nasu gwanin ta kowane hali kamar yadda Yahuda ke cewa algaya to barir wasila shi ba Yahude shi dai ya samu kuɗi ko ta hanyar haram burin shi dai ya yi arziki ko da ta hanyar haram shi ne ma'anar algaya to barir wasila to su kuma a wajen ahlu sunna ba a samun kuɗi bai halatta ka samu kuɗi ba sai ta hanyar mai sannan kuma bai halatta ka ɗaukaka malaminka ba sai ta hanyar halal kada ya zamanto kana so ka ɗaga malam da talla har sai ka yi ƙarya ga wasu malamai kana ganin in waɗannan malaman suna raye naka ba zai yi sama ba to wannan ba ƙaramin illa ba ne ga al'umma suna ganin akwai wanda ya tare musu gaba malam ba zai shahara ba sai sun ɓata Yahaya a salafi suna fushi ne da fushin wancan ko to shi yasa suke jifa malam Yahaya a salafi su ce hasada kai wani lokaci ma in bala'i ya sai rashin kunya sai rashin tarbiya yana karantar da rashin tarbiya ga al'umma ko kuma yana kai karan malamai zuwa wajen hakimi to wannan abubuwa gaba ɗaya da rubuta na ƙalubalanci duk wani mai wannan magana kafin Ramadan muna so mu ji amsa Allah shi taimake mu sai abinu ku ma amana ku na'am Allah ta'ala yana cewa ma amana qablahum min qaryatin ahlaknaha afahum yu'minun ma amana qablahum min qaryatin babu wata alqarya da tayi imani ahlaknaha da muka halakar da ita babu wata alqarya da tayi imani muka halakar da ita mu a ka'idar mu idan alqarya tayi imani ba zai taba yiwuwa mu halakar da ita ba afahum yu'minun shin su za su yi imani din su yi imani su gani idan suka yi imani to mu lallai fa ba za mu halakar da su ba an gane wannan ko wa ma kana Allahu liyuhlikal qura bi zulmin wa ahliha muslimun Allah bai kasance zai halakar da wata alƙarya da zalunci ba alhali mutanen ta masu islahi ne masu kawo gyara ne idan mutane sun zama to na kirki ya zama to burinsu kokarin kawo gyara to Allah ta'ala yayi alƙawarin ba zai taba halakar da su ba an gane wannan ku wa ma kana rabbuka muhlikal qura hatta yab'atha fi ummiha rasulan yatlu alaihim ayatina wa ma kunna muhlikal qura illa wa ahliha zalimun Allah yace ubangijinka bai kasance mai halakar da alƙarya ba har sai ya aika cikin manyan biranenta sai ya aika da dan sako yana karanta musu ayoyi sai ya aika da manzon nan yana karanta musu ayoyin mu wa ma kunna muhlikal qura illa wa ahliha zalimun ba mu kasance muna halakar da wata alƙarya ba face mutanen ta suna azzalumai to anan sai Allah yace ma amana qablahum min qaryatin ahlaknaha wata alƙarya ba ta taba yin imani ba wasu al'umma ba su taba imani ba gabanin su a ce wai mun halakar da su ba zai yi ba in dai har sun yi imani to suna da garanti Allah ba zai halakar da su ba afahum yu'minun shin za su yi imani sannan a wani fassara kuma na malamai ma amana qablahum min qaryatin ahlaknaha wato wasu al'umma wasu alƙarya sun yi imani gabanin su an samu wasu alƙarya ko wasu al'umma sun yi imani gabanin su sai muka halakar da su kenan wannan ma ya zama nafiya wasu al'umma an same su sun yi imani da manzanni sai muka halakar da su ashe ka'ida ne idan manzo ya zo ya yi da'awa ya karantar da al'umma addini ya nuna musu tauhidi sai al'umma suka kiyaye da wannan tauhidin za a halakar da su afahum yu'minun shin za su yi imani ko ba za su yi imani ba in ba su yi imani ba to su san fa cewa fa lallai za a halakar da su an gane wannan ko duk mutanen da suka ce za mu yi imani da manzanni amma kafin mu yi imani da shi sai ya kawo mana ainihin mu'jiza sai ya kawo mana alama Allah ta'ala ke cewa wa ma mana'ana an nursila bil ayati illa an kazzaba bihal awwalun babu abin da ke hana mu mu aiko da mu'jiza face mutanen farko sun karyata mutanen annabi Musa suna cewa a kawo mu'jiza an kawo musu mu'jiza sun yi imani a Allah ya halaka da su mutanen annabi Isa su ma kazalika mutanen annabi Nuhu kazalika mutanen annabi Salih kazalika mutanen annabi Shu'aibu kowanne daga cikin su ya ce ba zai yi imani ba sai an kawo wani alama to an kawo wannan mu'jiza sun karyata sai Allah ta'ala ya halaka da su to su ma yanzu ga al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suna cewa za su yi imani da sakon da manzon Allah ya zo da shi amma kafin su yi imani da shi dole sai mai sai manzon Allah ya kawo mu'jiza shine Allah yake cewa wa ma mana'ana an nursila bil ayati illa an kazzaba bihal awwalun ba komai yasa ba komai ke hana mu mu zo da mu'jiza ba face mutanen farko sun karyata kuma na san tabi'an duk dai ne fa tabi'an dai ne tun daga mutanen annabi Nuhu har zuwa ga kafiran wannan zamanin tabi'an su dai ne saboda Allah ta'ala ya nuna mana cewa kazalika ma atal ladina min qablihim bir rasulin illa qalu sahirun aw majnun ba mu taba aiko da wani ba daga cikin manzanni domin ya karantar da mutane addini face sun ce mai illa qalu bi sahirun aw majnun face sun ce mai sihiri ne ko mahaukaci ne kada a saurare shi dan Allah ya ce atawasau bihi shin za su ringa majunan su wasiya ne suna majunan su wasiya ne da wannan magana duk dabi'an su dai ne ai irin halin kafiran farko shine halin kafiran karshe an gane wannan ko saboda haka Allah ta'ala ya riga ya tabbatar da idan har mutane aka turo musu da manzo sai wannan manzo ya zo musu da ainihin mu'jiza sai suka yi imani Allah ta'ala zai halaka da shi da su wannan al'umma din na'am
وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا يُوحَى إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ
تُكَرَ أَمَنْتَ كَابْرَ مَكَّةَ سُمْ فَدَى أَبُنْدَ تِكَابْرَيْكِ فَدَى سُمْ شَيْ abin da yasa ba za su yi imani da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam saboda shi mutum ne kaman su an gane wannan ko abin da yasa ba za su yi imani da shi ba sun ce mutum ne kaman su tunda mutum ne kaman su yaya Allah zai aiko mutum kaman su su yi imani da shi kace su gaskiya ba za su yi imani da shi ba suna so a aiko musu da mala'iku law sha'a rabbuna la anzala mala'ikatan ma sami'ina bi hadha fi aba'ina al-awwalin wa ma mana an-nas an yu'minu iz ja'ahum al-huda illa an qalu aba'atha Allahu basharan rasula babu abin da yake hana mutane su yi imani lokacin da shari'a ta zo musu face su ringa cewa wayya ya zai yi a ce Allah ya aiko mutum dan adam ya zama manzo su ba za su yarda Allah ya aiko dan adam ya zama manzo ba suna so Allah ya aiko mala'ika ne law sha Allahu la anzala mala'ikatan ne da Allah ya so da ya aika da mala'ika ma sami'ina bi hadha ba mu taba jin wannan magana ba a ce wai Allah ya aiko dan adam an gane ku shine anan suka kara cewa wa asarrun najwa allazina zalamu hal hadha illa basharun mithlukum wa innan da suka yi zalunci kafiran maka kenan sai suna boye tattaunawa suna tattaunawa a boye suna cewa hal haza illa basharun mithlukum shin wannan wani ne in ba mutum misalin ku ba afata atuna sira wa antum tubsirun shin za ku ringa zuwa wajen sihiri shin zai yi ku yadda da sihiri alhali kuna gani baro'oro cewa Muhammadu yana so ya yi muku rufa'ida ne ya yi muku wayau kaga dai su ba kafiran Makka yanda ka san ana musu wasiya yanda ka san halin duk ɗaya ne an gane wannan ko kafiran maka suna cewa yaya za a yi a aiko mutum misalin su sai Allah yake cewa har ma suna cewa kai ma sami'ina bihaza fi aba'ina al-awwalin ba mu taɓa jin irin wannan magana ba wai a aiko ɗan adam ya zamanto manzo ga ainihin ƴaƴan adam ba mu taɓa jin wannan magana ba a cikin iyayenmu na farko sai Allah ta'ala zai ba su amsa wama arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilayhim Allah ya ce ba mu aiko gabaninka ba ya rasulullah face mazaje da ake musu wahayi ba mu taɓa aiko mala'iku ba Allah yake faɗa ba mu taɓa aikowa muna aiko mazaje ne wanda ake musu wahayi idan kuna shakkan wannan magana ko kafiran makka kuna ganin wai Allah ta'ala bai taɓa aiko ɗan adam zuwa ga ɗan adam ba wai Allah yana aiko aljanu ne ko ya aiko mala'iku zuwa ga ɗan adam Allah ya ce maganan da Muhammadu ya gaya muku gaskiya ne Allah in zai aiko manzo yana aiko manzo ne daidai da ɗabi'un wanda aka aiko wama arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilayhim ba mu taɓa aikowa gabaninka ba ya rasulullah face mazaje wanda ake musu wahayi in kuna shakka akan wannan fas'alu ahla dhikr ku tambayi ma'abota ilmi in kuntum la ta'lamun idan ku kafiran maka ba ku sani ba in ba ku sani ba akwai ahlul kitab wanda an ba su at-taura an ba su linjila su ne ahlul dhikr a nan wajen in kuna shakka to ai akwai mutanen da an ba su littafi na saba ku tambaye su shin Allah ta'ala ya taba aiko da mala'iku su zamanto manzanni zuwa ga bil'adama ko Allah ya taba aiko da aljanu su zamanto manzanni zuwa ga bil'adama sai Allah ya ƙara cewa me
وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ
لا يشوى وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ سوء نمان ذلي دميكي ألقو وادن شريا دا الأمة بمسان ياسو جكي واندبايا تنها دنشبا أنغاني كاغن أنت جكي واندبايا تنها دنشبا ملائكو وما جعلناهم جسدا لا ياكلون الطعام بمن تبا سنيا ملائكه بمن تبا سنيا منزلني زوا ga bil adama zan mala'iku ba a muna aiko jiki ne masu cin abinci kenan manzanni gaba ɗaya suna mai Allah ya musu raddi ne da suke cewa mali hadha rasul ya'kulu at'am wa yamshi fil azwaq me yasa mu wannan manzo yana cin abinci kuma har yana zuwa kasuwa yana kasuwanci ya za a yi manzo a ganshi a kasuwa kamar yadda ake ganin mu a kasuwa kamar a wannan zamanin ne in an ga akar maka lawa a kasuwa ce malam hadda ku wai an dauka su malam kawai nasu kawai shine su dauki Qur'ani da tilawa bai kamata a ga malam ya bude shago shi ma yana saye da sayarwa ba to su ma a tunanin kafiran makka bai kamata Allah in zai turo manzo ba ya turo dan adam dan adam mai cin abinci mai kwanciya mai yin aure mai gajiya mai kasuwanci mai kaza ya kamata Allah ya aiko wani abu ne daban kamar Allah ya aiko mala'ika to su suna ganin aka aiko mala'ika za su iya sauraron shi kuwa mala'ika ya zo akan suran shi mala'ika billahi lazi duka mu gaba ɗaya gurwa zani dan Allah yana cewa law kana fil ardi mala'ikatun yamshuna mutmainnina lanazzalna alaihim minas samai basharar rasula lanazzalna alaihim minas samai malakar rasula law kana fil ardi mala'ikatu da suka yi ta maimaitawa suna ta yawan maimaitawa to me yasa Allah ba zai aiko mala'ika ba sai Allah ya ce ka gaya musu ya rasulullah da a ce a doron ƙasa a ce mala'ika zai iya sauka cikin natsuwa ya zo ya rayu a duniya da mun aiko da shi da mun aiko da mala'ika ya zama to manzo amma mala'ika ba zai iya zuwa a zuwa duniya ya rayu lafiya ba Allah bai yi duniya don mala'ika ba kuma girman mala'ika ya fi ƙarfin zaman shi a duniya kuma walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajulan kuma da a ce za mu aiko mala'ika da mala'ika zai zama mutum ne saboda in ya zama mala'ika ba zai iya zama a matsayin shi na mala'ika a duniya ba dole sai dai ya rikide in ya rikide kuma za ku ce mutum ne ba mala'ika bane to ya za a yi da ku duk hanyar da aka bi sai kun ƙaryata an fahimci wannan ko shine Allah yake cewa wa ma ja'alnahum jasadan la ya'kuluna ta'ama ba mu sanya mala'iku kuma mu sanya manzanni ba kai su zaman to jiki wanda baya cin abinci ba sannan wa ma kanu khalidin sannan manzanni ba su zaman to masu dawwama ba kada ku dauka ku ce kuma yaya manzanni ke mutuwa dan za su iya faɗin wannan sai Allah ya ce wa ma kanu khalidin manzanni ba su zaman to masu dawwama ba manzanni za su iya zuwa su isar da sako sa'annan Allah ya dauki ransu an fahimci wannan summa
صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين
ثم صدقناهم الوعد سنن سي muka gaskata musu alƙawari abinda muka yi alƙawari ga manzanni muka gaskata alƙawarin mun yi ma annabi Nuhu alƙawari ko mun gaskata mun yi wa annabi Ibrahim mun yi wa annabi Musa mun yi wa annabi Isa duk manzanni gaba ɗaya mun gaya musu su tsaya su karantar da mutane tauhidi idan sun karantar da tauhidi ya rage na mutane su karɓi wannan sako ko su ƙaryata idan ya zamanto mutane da gangan suka ƙaryata to mun yi alƙawari za mu halakar da su wannan shine alƙawarin da Allah ya gaya wa manzanni idan har kun isar da sako yanda ya kamata to ni kuma ku jirayi sakamakon abin da zan aikata ga kafiran sun masadaqnahumul wa'ada sa'annan sai muka gaskata musu alƙawari su manzannin fa anjaynahum sai muka kwace su daga ainihin daga kafirai fa anjaynahum man nasha sai muka kwace su da wanda muka so wa ahlaknal musrifin sai muka halakar da masu barna an gane ai kenan duk manzanni gaba ɗaya da Allah ya turo da sako Allah ya riga ya musu alƙawari cewa lalle idan suka isar da sako kafiran suka iya dace sakon nan to Allah ta'ala fa zai ceci wa'annan manzanni Allah zai halaka da kafirai na'am
laqad anzalna ilaykum kitaban fihi dhikrukum afala ta'qilun
shine Allah ta'ala yake cewa laqad anzalna ilaykum kitaban fihi dhikrukum haqiqa mun sauka muku da wani littafi wanda a cikin littafin akwai darajar ku littafin nan in kun dauki qur'anin nan kun yi aiki da shi za ku samu daraja fiye da kowa an gane nan ana magana da quraishawa kafiran makka da za ku yi biyayya ga littafin nan da aka saukar zuwa ga Muhammad sallallahu alaihi wasallam zai zamanto sababin daukakan shine ma'ana laqad anzalna ilaykum kitaban fihi dhikrukum ya ku quraishawa ku ji tsoron Allah ku saurari da wanda Allah ya aiko zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan kun saurara babu wanda zai fara moran wannan da awaka banku saboda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam balarabe ne sannan kuma quraishi ne idan har kun yarda da sakonsa to wannan sakon zai daukaka ku zuwa ga daraja na kololuwa laqad anzalna ilaykum kitaban haqiqa mun sauka muku da littafi wanda a cikin littafin akwai zikirkum akwai ainihin darajar ku shi wannan kalmar zikir malamai sun ce yana dauka ma'anoni da yawa gurgurdan yanda aka yi amfani da shi an gane ku wasu malamai suna cewa laqad anzalna ilaykum ya ma'ashar quraish kitaban fihi sharafukum haqiqa ya ku taron quraishawa haqiqa mun aiko muku da wani littafi mun sauka muku da shi wanda a cikin littafin akwai darajar ku fa kaunul qur'an nazala ala rajulin minkum fa fi hadha izzul lakum kasancewan qur'ani ya sauka ga wani mutum daga cikin ku quraishawa a cikin wannan fa akwai wani irin daraja da daukaka a gare ku in antum shakartum hadhihi ni'ima idan ya zama to ku kun gode ma wannan ni'ima wa aqbaltum alaiha kuka fuskance ta afala tafhamun shin ba za ku fahimta ba wa tukbiluna ala hadha sharaf ku fuskanci wannan daraja wanda Allah ya baku an gare amma wasu malamai suka ce abinda ake nufi da fihi zikrukum ai fihi hadisukum hakika Allah ya sauka muku da littafi a cikin littafin akwai labarin a cikin Qur'ani an bada labarin Larabawa da yawa an bada labarin Quraishawa an gane wani kuma laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim kaga nan laqad ja'akum rasulun min anfusikum hakika manzo ya zo muku daga cikin ku ku zuwa ana nufin ya zo daga cikin mutane ko ya zo daga cikin Larabawa ko ya zo daga cikin Qurayshawa duk zai shiga ko hakika manzo ya zo daga kawukan ai ya zo daga cikin bil adama ba cikin aljanu ba sannan kuma ya zo daga cikin Larabawa ba cikin ajamawa ba sannan ya zo daga cikin Qurayshawa ba daga cikin sauran Larabawa ba azizun alayhi ma anittum duk abin da ke baku wahala duk abin da zai dame ku ya baku wahala yana damun wannan manzon baya san al'umma su wahala harisun alaikum mai kwadayi ne a gare ku ku yi imani bil mu'minina raufur rahim mai tausayi ne mai rahama to kaga anan wajen laqad amenene a laqad anzalna ilaykum kitaban fihi zikrukum hakika mun sauka muku da littafi wanda a cikin shi akwai ambaton ku akwai labarin shin ba za ku yi imani ba to in Allah kai mu gobe an ce lokaci yayi za mu tattauna game da kalmar zikir menene ake nufi da zikir idan mun ganshi a cikin alqur'ani shin kalmar zikir yana nufin alqur'ani ne kadai ko yana daukan ma'anoni da yawa menene ma'anar inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun Allah shi ke nufi mu za mu tsaya nan za mu ci gaba gobe Allah ya kai mu سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك